Haka mai wuya.
In ka lura Dangote da Abdul Samadu a ƴan uwa ne ma zan ce tunda kusan unguwa ɗaya ma suka taso Dangote da kamfanin ruwa kamfanin mutane suna da wata alaka ta kudda gud a Dangote dan Kano ne Abdul Samadu dan Kano ne Dangote na suminti Abdul Samadu na suminti Dangote na fulawa Abdul Samadu na fulawa Dangote na taliya Abdul Samadu na taliya Dangote na sukari Abdul Samadu na sukari a kasuwa ce kowanne zai fafata ya kokari ya ja kustomomi
Juma bakan ku da wannan lokaci barkamu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakamar wuya. Wasu kan ce Alhaji Aliko Dangote da Alhaji Abdul Samad Radu wato shugaban kamfanin na Nabuwa wanda suke biyu daga cikin attajiran Najeriya mafi kuɗi ɗaya daga cikin su ma shine attajiri mafi kuɗi a duk nahiyar mu ta Afirka to shi Aliko Dangote kenan. Idan ka ga su a bainar jama'a kaka ga su lokaci suna dariya da wasa da juna suna nuna juna mutunci da sakin jiki. Dukkan su biyu dai kamar da aka sani kanawa ne kuma wasu sun ce ma kusan uguwa ɗaya suka tashi shekarun su ma ba su da yawa bambancin su shi Aliko shine ya girme Abdul Samad domin shi Aliko shekarun sa 66 Abdul Samad kuma 63 iyalan su ma an ce suna kuda-kuda juna lokacin da su suke tasowa matsalin yara kamar da muka ce in ka gansu a cikin bainar jama'a baka zata akwai wata jayayya ko kuma cece kuce a tsakanin su mai muni da yawa to amma idan ka kula da abin da yake faruwa a fagen harkokin su na kasuwanci zaka san cewa mutanen nan ba sa tasa da juna domin wani lokaci ma har sukan sai shafukan jaridu su cece juna sosai kamar abin da kwanakin nan idan kana kallon jaridu zaka ga wata talla da kamfanin buwa suka saya suna cecekar Aliko Dangote kan wasu abubuwa da suke zargin shi da aikatawa a cikin ita wannan jarida ta Premium Times da sauran jaridu sau da yawa attajirin nan guda biyu sukan zargi juna da cewa kowanne yana neman ya kai ɗaya ƙasa kamar yadda aka sani su biyun suna sana'o'i kusan iri ɗaya da suka haɗa da sukari da siminti da sauransu wannan ja-in-jar tasu ba sabuwa ba ce domin an ce sun fi kasan shekaru 30 suna ja-in-ja da junansu tamam me yasa
Runa Isa Walda ni ina ganin har ga Allah ni wannan abin da yake faruwa kan su kamar zai iya zama alkhairi ga talakan kasar nan saboda gaba ɗayan su manyan mutane ne masu business kuma business din su ya zo kusan duk kala daya so in ka duba a kwanakin nan ma shi buwa ya fito ya nuga wa mutane cewa ya rage farashin sumuntin sa wanda lokacin sumunti ya kai 5000 har da wani abu kuma ragewar da yayi ya kawo wani lokaci da yanzu shi kanshi Dangote bai kai 5000 ba so kaga inda ba a samun irin wannan ra'ayin nasu na musayin yawo ne manyan yan kasuwa to da talaka ba zai samu wannan saukin ba amma fa wannan ana ra'ayin ne
haka ne da yake wannan yaki ne ga dangadan na harkokin kasuwanci wakilin mu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya gayyato mutane biyu da ke da masaniya game da wannan al'amari na Dangote da Abdul Samad wannan mutane biyu bakin mu sun hada da Alhaji Lawan Habibi Haya wanda shine tsohon director general na cibiyar yan kasuwa ta Kano wato Kasima sannan kuma na biyu shine Dr. Gazali Ado Jibrin mai digirgir na kasuwanci wanda yayi ilimin sa a Afirka ta Kudu wanda kuma yanzu haka malami ne ma a Polytechnic ta Kano yana koyar da wannan fanni to ba tare da bata lokaci ba Mahmudu Jamuje
assalamu alaikum alaikum barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da zamu kawo muku wannan tattaunawa ta musamman a wannan fili na tsaka mai wuya yau shirin zai kakata akalarsa ne akan sa toka sakatin da ake samu ko takaddama ko bambancin manufa da ra'ayi tsakanin hamshaƙan ƴan kasuwa a Najeriya kuma ƴan Kano Alhaji Aliko Dangote da kuma Alhaji Abdul Samad Isa Radio duk da cewa ba batu ne wanda ya fito fili kai tsaye ake jin muryoyin juna ba to amma dai wato wani batu ne da yake wato ɗaukar hankalin ɗan ƙasa musamman masu amfani da kayayyakin da kamfanonin da waɗannan hamshaƙai ke sarrafawa to shi ne muka samu masu fashin baki domin su fasa mana bakin domin mu fahimci su Dangote ne da Abdul Samad suke irin wannan cece kuce a sha'anin kasuwanci kawai ko kuma a baya an yi ko kuma a nan a yanzu ma ana yi a sassan duniya domin tattauna wannan batu muna tare da Mallawan Habibi Haya malam barka da zuwa
assalamu alaikum
muna kuma tare da Dr. Gazali Ado Jibrin Dakta Amna baka barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
Zan fara da malam. Mallam me zaka ce mana game da tsari ko sigar da Abdulsamad yake bi wajen tafiyar da harkokin sa na kasuwanci? Kama ake ganin kamar suna cin karo da juna da sigar da shi dan wuce shi.
To, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda bayani ya gabata akan cewa kowane dan kasuwa ko kuma harkar kasuwanci tana da siga daban-daban da shi yadda ake bi da ita ya danganta da irin yanayin da ka samu kanka dan kasuwa ya samu kansa a irin tattalin arzikin wajen da yake wannan yana sa ya dauko wata manhaja ko wani hadafi wanda zai taimaka masa wajen harkar kasuwanci sa idan wato abu ne kamar guda biyu akwai abin da ake kira kasuwanci da doka da ka bi doka za ka yi harkar kasuwanci da abin da doka ta ce kai amma babban burinka shine ka zuba kuɗi ka fitar da riba wannan harka ce ta kasuwanci wanda dai a gani na ita ce wanda mafi yawan ɗan kasuwa suka ɗauka kuma wanda ɗan wata yake kanta duk wata doka da kasa ta kafa za a bi ta babu cuta ba cutarwa amma burin hadafin shine ka zuba kuɗi ka fitar da riba ka zuba kuɗi ka fitar da kuɗi ka fitar da riba to sai kuma wani bangare na ɗaya hadafin wanda shi kuma bayan zuba kuɗi ka fitar da riba sai ka fara la'akari da cewa wato mutanen da kake harkar kasuwanci nan da su mai yiwuwa tattalin arzikin su yana ƙasa ba sa samun sai kayan ka yadda ya kamata ko kuma a'a kana so ya zama na cewa abokin da kuke fafatawa da shi a kasuwanci ka dan haura shi sai ka fitar da sabon hadafin wato abin da ake kira wato ethical business ka sa wato tausayi ka sa afuwa ka sa rangwame ka rangwamar da kayanka domin ka samu wata hanya da za ka shiga zukatan masu siyan kayanka saboda tausayi da rangwame da kai musu su samu dama su wato yi patronizing wato su jiyo da hankulansu zuwa wajen kayanka shi ba hadafi ne na harkar kasuwanci wanda ina ganin shi Abdulsamad ya dauka na yin rangwamen kayayyakinsa domin ya zama na cewa abinda ake kira customer base ɗinsa ya faɗaɗa ya daɗa faɗaɗa masu buƙatar harkar kasuwanci da harkar kayansa sumintinsa ya fi shiga sukarinsa ya fi shiga ba don wani abu ba saboda rangwamen da yi wa al'umma su samu shiga.
To, malam tunda ka yi maganar watakila abubuwa ne guda biyu daga gazali me yasa kake ganin cewa shi dan gwate ya dauki wancan tsari na ka dau kuɗi kai amfani da kuɗi da dokoki ka samu kuɗi ba tare da abu ne.
To assalamu alaikum. Ya kamata mu sani cewa shi kasuwanci ana yin sa ne saboda riba saboda dorewar kamfani saboda bunƙasar kamfani saboda samar da aiki saboda kuma ci gaban tattalin arziki. Na ɗaya kenan. Na biyu shi duk wani ɗan kasuwa da ka sani na zamani idan zai shigo cikin kasuwanci a tsare-tsarensa na gudanar da kasuwanci dole ya yi tanade-tanade na abokan hulɗarsa ne ya tanadar musu sannan banda abokan hulɗa su kuma abokan hamayya tunda mu muna tsari ne nan da ake cewa capitalism ko kuma tsarin jari hujja ya ba wa kowane ɗan ƙasa dama ya rike jari ya rike kuɗaɗe ya kuma shiga kasuwanci duk da yake so shi yasa kar kai mamaki duk wani sana'a da ka fito kace za ka yi to sai ka tarda kowane yana ciki ko kuma in ka shiga wasu za su to dole za ka ga wannan ba ma a Najeriya ba a kowace ƙasa ta duniya wannan kasayyar a buga tsakanin kamfani da kamfani kowa ya kokari ya rubuta allansa ya wanke ya sha kamfaninsa ya tsira dole ne wannan abin ana yi kuma za ka ga a duniya ma in baka misali akwai kamfaninnika irin su Google ɗin nan da Microsoft da su Apple a junansu za ga duk kamfaninnikan Turawa ne kamfaninnikan America ne amma saboda wasu kayayyaki da suke yi iri daya dole a samu wannan abu dangote da kamfanin buwa
kamfanin nuka ne wanda yake idan ka lura sun suna da wata alaka ta kudda kud. Misali Dangote dan Kano ne, Abdulsamad dan Kano ne, Dangote na siminti, Abdulsamad na siminti, Dangote na fulawa, Abdulsamad na fulawa, Dangote na taliya, Abdulsamad na taliya, Dangote na sukari, Abdulsamad na sukari. Duk zaka ga wannan ya janyo tunda a kasuwa ce kowanne zai fafata ya kokari ya ja kostomomi. Dama duk kamfani, duk wani mai kasuwanci, idan ka sake abokin hamayyarka ya dan fika wata dama ya tsallake, to zai ja kostomomi. Idan ya ja kostomomi ya fika, kuma sai zai fika tashiri ya zo ya mamaye kasuwa. In ka lura Dangote da Abdulsamadu yan uwa ne, ma zan ce tunda kusan unguwa ɗaya ma suka taso sun san jura tana da wannan dangantaka. Amma
wannan yana daga cikin abubuwan da yake daurewa al'umma kai, kamar yadda ka faɗa, bayan gari ɗaya kusan ma unguwa ɗaya,
yan guri ɗaya ma suka taso, kusan unguwa ɗaya suka taso. To wannan abin da zamu gani, suna da dangantaka, suna abotantaka, amma wannan abin da ake cewa business interest. Muradu ne na kasuwanci, wanda dama ko da ɗa da uba ne suka zo aka buga ba sani ba sabo za a yi, kowa kokari zai yi, tunda ai kamfanin nan naka zai biya haraji, kamfanin nan naka yana ɗaukan ma'aikata, kamfanin nan naka ya maranto kuɗi, tunda idan ka ban manta ba yanzu akwai wani kasuwancin ma da duk iri ɗaya suke yi, refinerin nan sun faɗa, wannan ya gina tasa, wannan yana kan gina tasa. To abin da yake faruwa shine,
to ga shi muku malamai, to wannan shine shimfidar farko na wannan shiri. Din Allah ya kai mu rana, wato zamu zo mu ci gaba mu ji da yake yanzu su duka biyun sun kutsa kai cikin harkokin mai, ya wannan al'amari nasu zai ci gaba da kasancewa, kuma sannan ta yaya wannan cece kucin na Dangote da kuma Abdulsamad Rabi'u yake shafar harkokin kasuwanci musamman masu sayan kayan su. Yanzu kannan za mu tsaya sai mun dawo rana, wa cewa mu ci gaba, Allah ya da. Muna godiya ga su bakin namu Alhaji Lawan Habibi Hayya da kuma Dr. Gazali Adu Jibril, sannan musamman da shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya gayyato mana su suka yi mana wannan fashin bakin. A madadin su Aliyu Mustafa Zakwata ne a Washington, ku huta lafiya.